gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Wannan lokacin shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana iya kuma kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA African mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za iya cin mu ta hanyar sadarwar internet a kodi yaushe ake bukata a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa.
Amina Buhari Auna
tare da ni Daula Salim.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya. A yau ma 31 ga watan Janairun shekara 2019 shirin namu zai yi magana ne akan muhimmancin zuwa asibiti bayan an fadi.
Yi wani ma zaka samu yayi kaman shekara 1 shekara 2 ka dan ko kwanan nan ba fi kwana 4 ba akwai mutumin da nashi ma ina kusan ya kai shekara 5 da bayan shi ya ansa.
Kake Amina, sun san aksarin mutane idan sun fadi kuma basu ji alamun ciwo a jikin su ba a wannan lokacin da suka fadi, sai su yi watsi da duba lafiyar su. Yin hakan kuma zai iya haifar musu da babban matsala a gaba. Dan haka ne yau zamu gayyato likita domin mu ji illolin da ke tattare da yin hakan. Sannan zamu bude layi domin ku kira ku yi tambaya ga likita akan wannan maudu'in. Lambar mu ita ce alamar tarawa 2-2-2-5-5-6-5-5.
Yanzu amma bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka maku a shafinmu na abota wato Facebook, inda muka ce shin ko kun san muhimmancin zuwa asibiti a duba ku a kodi yaushe kuka fadi, ga kuma yadda kuka amsa mana.
Amsar mu ta farko ta fito daga Aliyu dan Hausa Gwammaja, inda yake cewa gaskiya zuwa asibiti yana da matukar amfani saboda idan wani abu na damun ka sai ka dauki mataki.
Amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Abubakar M Ahmed, inda yace domin sanin matsayinka a koda yaushe.
To sai Abdul Mutallib Mande Magarya, inda yake cewa gaskiya zuwa asibiti yana da amfani saboda idan ka ji ciwo kada ka raina raunin, akwai wata cuta da ke shigar ka sai likita ya maka allurar da ake kira da TTT. Allah ya sa mu dace. Yana nufin antitetanus haka ne. To wata rana in ka ji raunin ma in ka fadi zaka iya jin raunin da kake bukatar antitetanus. So yayi magana mai muhimmanci anan.
To sako kuma na gaba ya fito daga wurin Hassan Muhammad bin Nanci, Allah sa na faɗi sunan daidai, inda yace haba yau da gobe ai muhimmancin zuwa asibiti baya kirguwa domin shine zai baka damar sanin halin da kake ciki.
To sai sakon Abubakar Kawo Girgir, inda yake cewa zuwa asibiti domin a duba mutum abu ne mai matukar muhimmanci domin ni ga nauni ba jiyau ba, saboda satin da ya wuce naje asibiti domin a duba ni, kuma aka duba ni aka tabbatar da ina da BP. Kaga da ban je ba, da bazan san hakan ba. Haka ne to, ina jin muta kaman ma sun dan karkata ko Amina ba su gane ba, amma dai mu ci gaba da fara kita da nan shine dai.
Ai suna iya sai mana waya. To amsa na gaba kuma ya fito daga wurin Sani Dahiru Tudun Iya, inda yace assalamu alaikum yau da gobe. Hakika zuwa asibiti duba lafiyar mu na da matukar muhimmanci, kuma da daman mutane suna kin yin haka.
To sai amsa na gaba inda ya fito daga Halima Adali Turo, inda ita kuma cewa tai kawai rigakafi. To tana nufin rigakafi yafi magani.
To ga wani nan mai sauraron mu Daula Muhammad Muhammad Mamman, inda yace salam yau da gobe, wai in na fadi kamar yaya kenan?
Sai Muhammad shi kika karanta haka ne. Sai Usman Ebello Bunkasa, inda yake Bunkari, Allah sana faɗa wannan sunan daidai, inda yake cewa a gaskiya ban sani ba, amma muna jiran masana da za su yi mana ƙarin bayani game da wannan abu.
To amsa na gaba kuma da ya fito daga wurin Shehu Adamu Rijau inda yace eh to hakan na da muhimmanci sosai sai dai kuma ba kowa bane yake yin hakan domin matsalar mutanen mu basu cika zuwa asibiti ba sai cuta ta yi yawa
to sai Hamza Husaini cewa ya tabbas mun sani domin ko ciwon kai nayi ina zuwa asibiti ina jin Amina wa'annan basu masu sauraron basu gane inda muka nufa ba to yau muna magana ne akan faduwa saboda mutane zaki ga mutun ya fadi
amma
yauwa akwai dan ruwa haka idan an goge waje ko an yi ruwan sama ma kana dan tafiya zaka iya zamewa akan siminti sai ka fadi to idan mutun ya fadi zaki ga baka je asibiti ba zaka iya samun wani rauni da zai maka illa daga nan gaba bari mu ci gaba da yi da karanto sakonnin ba Sai Alhaji Tasu Megoro Gulu inda yake cewa yau da gobe hakika zuwa asibiti yana da matukar muhimmanci domin sanin lafiyar mu.
To sakonmu na karshe kuma a yau ya fito daga wurin Muhammad Buhari Ismail inda yace a gaskiya yana da matukar muhimmanci a rayuwar mu. Mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyin mu a koda yaushe muka tambaye ku.
Dalla yanzu bari mu je ga wakilin sashen Hausa Sani Malumfashi
Farko dai idan mutum an kawo shi ya fadi ko ya samu matsala ko afilin haka sai mukan tambaye shi ina ne yake mai ciwo in ya gaya mana to ta inda ya gaya mana nan ne zamu duba mu gane menene in karaya ne in sajiyo kashi ne to lokacin da muka taba zamu gane to amma akwai kuma wani yanayi da ake samu wanda idan guri ya kumbura idan mutum ya zo dole sai mun daure shi ya samu kaman kwana biyu zuwa kusan na hannun mai kan iya kai har mu taba mu ji menene a gurin karaya ne ko tsagewan kashi ne ko gocewa ne aka samu irin wayannan matsalolin dan kwanan nan ma akwai wani dan makaranta wanda ne ne gyara ya samu matsala ya fadi a hannun shi hannun ya samu matsala to ni da na duba da tsagewan kashi ne na gani to bayan na daure mishi an samu kwana biyu sai ya dawo ya ce mun zai koma makaranta yana so ya koma makaranta in kwance mishi shine sai na kwance mishi to batun na kwance mishi kuma ashe gurin ya tsage din ai ya kai kusa da ta yake nan sanda hannun shi ne to ta gurin ya tsin hannun shi ma akwai inda ya tsage wannan ba riga na yi tracing din gurin ba gaskiya to wannan dorin da nayi lokacin da na dora dama in mutum ya samu tsage ko kashi muka mai daurin karaya ne to batun na kwance mishi ya je gida washe gari da safe sai ya zo same ni nuna min cewa hannun ya kumbura shine sai na ba shi shawara na ce to ka je asibiti ka je kai x-ray to batun ya je x-ray aka tabbatar mai da cewa akwai tsagewan kashi sannan daga can gurin kuma akwai ya tsage ya ma kusa ya kari kadan ya rage kari eh shine aka yi mai POP a asibitin batun an mai POP
irin doron asibiti
yanzu dai yana nan dai yana samun sauki
to kukan sami kaman mutane wanda kila sun fadin ko basu zo da wuri ba haka wurin ku ko kuwa da sun fadin ne suke zuwa
eh akwai mukan samu wannan cases din mutun ya fadi wani ma zaka samu yayi kaman shekara ɗaya shekara biyu ka dan ko kwanan nan ba fi kwana hudu ba akwai mutumin da nashi ma ina kusan ya kai shekara biyar da bayan shi ya ansa ya fadi ne bayan yayi ƙara ya ansa to yana dai daddafawa dai haka ka ta kai ga ya kai level din da ba zai iya tashi da kanshi ba haka zo aka kira ni na je na duba watan na duba na ce eh gaskiya bayan ya goce to rake shi matsala na baya gaskiya ba kaman matsala bane na kashi haka ko a ce gwiwa hannu ko abin nan shi baya a lokacin da ka duba kaga abin da yake faruwa a gurin ko da ya dauki shekaru in Allah da inda an tsaya an yi aiki mai kyau mai dama mutum to cikin lokaci kadan za ga ya samu sauki dan yanzu haka ma wannan bawan Allah yana tashi da kanshi yana tafiya kuma har sallah ma ya fara yanzu haka wanda yake kafin mai wannan aikin a kwance yake kawai baya iya komai
to ya kai hajjar dare ya kai wajen wannan tsawon lokaci haka fiye da shekara ɗaya shekara biyu a wani lokaci
eh to gaskiya mutane ka san mutane wasu idan sun ji abu sun fadi guri ya kara haka misali ko sun ji guri na musu ciwo in ba har ya kai su ga kwanciya bane to ba sa zuwa su je neman magani ko da asibiti ko wurin masu dori irin maka ba sa zuwa sai in har abun yayi tsanani tukuna wani ko da gashi da kire ke tashi da kire ke abun ba zai taba daukar kanshi kai asibiti ba ko ai sa a nemo masu gyara su gyara mishi sai ci gaba da tafiya da wannan ciwon a jikin shi har sai ya kai shi ga kwanciya sannan ne za a fara neman mafita
Wato galibi da zalar mutun ya gade abin nan ba ya hana shi sakat bane yadda ba zai iya wasu abubuwa ba zai dama sai ga kaman duk kawai ba wani abin dama bane kenan
eh haka ne gaskiya ko lokacin damuna zaka ji lokaci aka kai kafarka ta kama ciwo ka kasa tafiya to an samu matsala a guntu mutane ba sa damuwa da irin wannan abin su je su nemi magani
wato irin shi ne ake cewa wai sanyi na tada ta tsohon targade haka
iya wato irin shi ne to kuma gaskiya sakaci ne na mutum lokacin da ka fadi ka buge ko ka fadi ka ji ciwo ya kamata ka je ko ka tafi asibiti ko ka zo gurin mu masu dori mu duba mu ga menene ya faru da kai a san abin da za a yi to amma lokacin da mutum ya ga cewa ya fadin gashi ya bugen fa yana jin zafin amma zai daure haka wani lokaci in lokacin zafi ne haka cututtuka ciwo ka irin wannan ba su tuka tashi ba saboda jini yana yawan yanda ya kamata amma idan aka ce lokacin sanyi ko lokacin damuna an yi ruwa ka gari ya danyi sanyi to shine zaka ga wani yana cewa sanyin kashi ya kama shi to kuma di yawanci a ita ba mutum magungunan sanyi da sauransu zaka ga ba haka bane ba sanyi bane idan ka zo ka tuna mai wane in ya zo ake wannan lokacin da ya kasa tashi ko ya kasa abin nan aka kawo shi idan ka zo zaka yi mai tambayoyi in ka fara mai tambayoyi sannan sai fara gaya ma lokaci kaza ai bayan shi yayi kaza ko ya fadi ya buge
To yanzu kai tsaye ta waya muna tare da Dr. Abdul Aziz Tanko daga jihar Texas a nan Amurka.
Dr. barka da shigowa wannan fili namu.
Yawa barka da sai dai na ƙara tana muku Dr. Abdul Aziz Bako.
Bako ka sa Tanko to a gafarce mu.
Yawa komai.
Ina jin ni ce ko da dai saving number ina jin Tanko na rubuta. To a gafarce mu. To Dr. barka da shigowa. Yau muna magana ne akan faduwa saboda kaman kwanan nan shekar jiya abinda maudu'in mu na jiya to muna kallon wani bidiyo da wannan akan magana masu fama da nakasa sai muka ga labarin wani ya bada tarihin shi cewa tun yana dan shekaru 12 ya fadi to faduwan nan ya kai ga shi har yanzu yana kan wheelchair to sai muka ga a yana da muhimmanci saboda mutane da yawa sun basu dauka faduwa da muhimmanci ba wanda kuma zai iya kawo musu babban matsala a rayuwarsu to shine muke so a matsayinka na likita ka dan kara mana haske akan abubuwan da ya kamata mu yi da yayin an fadi da kuma abubuwan da faduwan ke iya haifarwa
wannan da gaske to kamar ni daga farko dai faduwa abubuwa da dama gaskiya suna iya janyo ta kuma abu ne kamar yadda kika faɗa mai matukar muhimmanci a duniya a halin yanzu a cikin abubuwan da suke janyo mutane suna rasa rayukansu ko kuma su samu nakarta da wammiya a cikin jikinsu faduwa tana daga cikin wannan dalilai manya-manya ana kuma akwai abubuwa da dama da za su iya janyo mutum ya iya faduwa matakila mutum lafiyarsa kalau wari ne ba shi da kyau ko sansi ko tori da kwazazzabai da sauransu za su iya janyo mutum ya fadi akwai kuma masu cututtuka kaman wanda suke na balance problems irin kaman ciwo na kunne haka yana iya janyo mutum ya ringa yin jiri irin ciwon kunne wanda yake na can cikin kunne wanda ake kira ina iya janyo mutum ya ringa yin jiri kuma ya fadi masu diabetes su ma da kuma masu musamman masu diabetes sukan samu jiri su ma idan sun tashi wani lokacin sannan da kuma waɗanda suke shan magungunan hawan jini misali mutum ya sha da yawa ya janyo masa blood pressure din sai ya yi ƙasa ya yi low sosai to duka waɗannan dalilai ne waɗanda za su iya janyo mutum ya zama balance ɗinsa ya samu matsala saboda haka sai ya kasance yana da sauƙi ya faɗi akwai kuma tsawon shekaru idan shekaru suka yi mutum yawa shi ma babban ba shi ne ma idan ana magana ma maganar faduwa magana a kan tsofaffi amma kowa za ta iya shafar shi yan a yara ne yara kananu musamman yan ƙasa da shekara ɗaya faduwa tana iya janyo musu babban illa musamman kuma yawanci sakaci ne na iyaye ko kuma wani zubin misali yaro ne aka faɗi tare da shi da sauransu matsalolin da zai iya janyo masa shine watakila yaron ya fadi ya buge da ka idan ya buge da ka kuma sai ya kasance ya samu matsala ta kwakwalwa wanda yake zaki ga yaro ya taso ya kasa fara iya tafiya da wuri ya kasa iya zama da wuri da sauransu shi ma wannan yana iya janyo wannan ko kuma daga baya ringa yawan yin farfadiya haka shi ma wannan duka abubuwa ne waɗanda za su iya janyo wannan faduwar za ta iya janyowa abu da biyu kuma zai iya ya ji ciwo bai ji rauni misali yana dan karami din tun a lokacin ba wanda ya ma kula da cewa ya ji raunin sannan kuma sai ya girma za a gano cewa watakila kashin ya goce ko wani abu sannan kuma a lokacin gyara zai iya ya bada wahala
to likita
kuma kaman tsofaffi mai mutane a manyan mutane shi kuma waɗanda suka kwana biyu a cikin da kinga shekaru suna ja kashi yana ƙara rage ƙarfi saboda dama kashin mutum yawanci idan wasu cells na jikin kashi ko wasu kwayoyin halittu na jikin kashi sun mutu ana dawo da wasu to idan mutum ya kai shekara 30 yawanci yanayin yanda yake mutuwa yafi yawa saboda haka sai kashi ya fara rage kwari to musamman kuma a mata su ma waɗanda suke sun gama al'ada ta su to su wannan abun ma yafi yawa kashi yayi rage kwari saboda haka idan mutum ya fadi a wannan lokacin yana saukin samun karaya ko kuma gocewar wani kashi haka da sauransu so waɗannan su ne illolin da za su iya faruwa kuma mutum ya kasance a wannan lokacin idan bai je asibiti ba bai kula ba sai abun kiga ya taso nan gaba abu kuma na gaba shine kaman kashin ma musamman idan aka yi maganar kashin baya inga kashin baya kashi ne wanda yake ne matuƙar muhimmanci tunda a cikin sa akwai abin da muke kira lakar wannan lakar kuma a cikin ta ne ake da jijiyoyin da suke bawa su yi bada sako ga sauran bangarorin jiki na kasa banda ka su nuna musu cewa ku motsa saboda haka idan mutum aka samu matsala irin ta wannan ta zama matsala kuma ta kai ta kawo za ta iya yi wa mutum har ya kai ga cewa baya iya motsa bangarorin jikinsa ko kafafuwansa ko kuma ya kasance da kire yake motsa su ko hannayensa gaba ɗaya da kafafuwan ya kasance mutum ya samu matsala abin da ake kira spinal cord injury mafi kyau shine mutum idan ya samu rauni irin wannan ya kokarta ya je asibiti musamman kuma kin ga idan an ji rauni mutum lokacin da mutum ya fadi ya ji rauni shi ma abu ne mai muhimmanci ka je asibiti an ga raunin tunda muna da kasa ce a wurin mu yi wa mutum allurar ta tetanus wanda yake za ta kare shi daga kamuwa da tetanus to kin ga duka waɗannan illoli ne da gaba ɗaya dai faduwar da idan za ta iya janyowa mafi muhimmanci shine abubuwan da mutum zai iya ya kare kanshi daga irin wannan faduwar shine misali mutum idan yana da waɗancan rashin lafiyoyi da na faɗa ya kokari ya samu maganin su da kuma idan akwai buƙatar ya ringa amfani da kaman kara ko sanda haka ta da za ta taimaka masa wurin tafiya ya amfani da ita idan kuma misali mutum ya kasance yana da kaman tsufa shi ma zai iya amfani da waɗannan abubuwan idan kuma mutum ya samu matsalar ya riga ya faɗi ya kamata a je asibitin a duba saboda ita matsala ta faduwa musamman idan ta shafi baya wata kila a lokacin dan kadan ne matsalar to amma idan ya kasance an bar ta ci gaba da tafiya inflammation ko kuma ce ciwon a wurin ya ci gaba da karuwa so a hankali a hankali a hankali zai iya zuwa har ya hana su waɗannan jijiyoyin yin amfani ya hana su samun jini saboda haka sai su mutu idan kuma jijiya ta mutu har yanzu ba mu da magani a likitance wanda ake bayarwa ko kuma wani abu da za a yi wanda zai dawo da wannan jijiyar ta dawo ta ringa yin aiki a yanzu dai babu wannan ci gaban a likitanci to shi yasa yake da kyau matuƙa mutum idan ya ji rauni ya yi kokari idan ya samu ya faɗi ya yi kokari a je a duba shi ne bi ko da x-ray ne a yi masa a gani ne ya sami jikinsa da sauransu.
To likita kada mu katse ka Amina ma na da tambaya amma kamun nan gashi mun samu wani kira daga masu sauraron mu maybe suna da wani tambaya da suke son su maka ga kira nan daga Taraba salamu alaikum
wa alaikum assalam
barka ka dai wake magana daga Taraba to ina jin wayan ya tsinke to Amina tambaye ki ga likita
tambaya dama da nake sana ma likita shine yakan jinkirta maganan yaro ma'ana idan yaro ya faɗi ka ce ƙasa da shekara ɗaya zai iya hana shi tafi magana da wuri
sosai ma kuwa duka duk wani abu wanda yake abin da yake sako ne na kwakwalwa duk zai iya hana shi idan abin ya zama wasu bai cika faruwa ba can sosai amma dai yana daga cikin dalilan da za su iya janyo yaro ya samu shi wannan matsalar ta ko rashin tafiya ko rashin iya magana ko rashin watakila ma rashin ma kwakwalwa haka misali ta fahimtar abubuwa da sauransu duka waɗannan abubuwan zai iya janyowa.
To Amina za mu ƙara dawa gani kada mu cinye masu kati ga wani kira nan daga Sokoto. Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Wa muka samu daga Sokoto?
Kun samu Abdulkadir ne saukin hurumi da
to Abdulkadir ga likita ne yana sauraron ka.
To ina son ƙarin sani kamar irin haka lokacin da ake samun yaro haka sai a ita kamar a goya ma karamar yarinya haka ta faɗi a cikin yaro ya zamba a ba ya gane shin ya jimu ko bai jimu ba shin shi ma kan irin wannan matsalar tana haifar da yaro irin wannan matsalolin da kuke bayani akan su yanzu.
kwarai da gaske kamar yadda nake gani a baya ya kamata lallai a ringa lura da yara musamman a wurin irin wannan goyo din yaro ya fado yana dan karrami saboda a lokacin kwakwalwarsa bata girma bane ba sosai kuma kwakwalwa ita ce kula da dukkan wasu abubuwa da za ta tafiya mai akwai sai ta tura sako za a yi magana gani da sauransu dukkanin su da ji ma wani zubin sai ta tura sako din za a yi su saboda haka idan ya kasance wani bangare na kwakwalwa mai kula da irin wannan bangarorin misali na magana da ko na tafiya ko kuma na motsi da hannu ko na motsi da kafa shi ya shafi shi ya samu matsala tun a wannan lokacin yaro zai iya samun duka waɗannan matsalolin.
To kamar dai ga wani waya yana shigo mana daga Sakkwato. Salamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Kuna magana da Kabiru Jeke daga Sakkwato.
To sannu Malam Kabiru, akwai tambayar da kake da shi ba likita?
Eh dama ni da abin da nake so in tambaya to likita ya riga ya danyi bayani amma sai dai dan karin bayanin da nake bukata anan shine kamar in mutum ya dan samu targadi akwai lokacin da jini baya fitowa sai ya tsaya a cikin fatan mutum to wannan jinin wai aka ce wai yana iya kawo illa idan mutum bai yi sauri ya dauki mataki ba akai shi ne shi yasa nake so in dan samu dan karin bayani ga shi likita nagode.
Yawanci idan mutum ya samu irin wannan yaran sa da bangaren da jinin ya tsaya misali za ta iya yiwa jinin ya tsaya a wurin da yake akwai jijiya a wurin su kaga idan ya danne jijiyar wurin zai hana jijiyoyin wurin samun jini to kaga wannan illa ne sosai amma mafiya yawanci irin wannan abu da hematoma yawanci da kanta ma takan baje amma idan ta kama kai asibiti a yanka a buɗe abin ya kai ya sa wata gida da akwai secondary infection da ya faru a wurin wannan abu ne mai saboda haka likita dai shine zai fi gane a lokacin da ka je wurin wanda ya gani shi zai fi gane ne abin da ya fi dacewa a yi a wurin shin a bar wurin ne zai baje da kanshi ko kuma ya amfani da kamar yin aiki a cire shi wannan kwantaccen jinin da sauransu.
To likita in nace likita kaman yawanci tunda faduwa ana samun sukaraya da abubuwa wani karin bayani zaka kara ma masu sauraron mu akan yanda wasu suka fi daukan yin muhimmanci suka fi daukan yin karayen maganin karayen gida da muhimmanci akan zuwa asibiti.
Gaskiya muna yin katotan kuskure a wurin idan mutum ya samu karaya a kai shi wurin masu gyaran karaya musamman waɗanda ba su san yadda harkar karaya take ba abin da yake faruwa shine duk yayin da mutum ya karye akwai jini yana fitowa daga bangarori na ya tattara a wurin shi yasa za ka ga lokacin da mutum ya karye kafar tana kumbura to wannan a lokacin nan da take kumbura idan mutum aka daure kafar ta mau to zai kasance ji hanyoyin jini ba ta iya fita ta wannan ba ta iya zuwa ta shiga wannan sassan da aka tsarkanki saboda haka zai kasance mutum wataƙila kafarsa ta rufe ma a sanadiyar wannan mun sha samun irin wannan case din na mutum an kai shi ya samu karaya an kai shi wurin maganin gargajiya san daure kafarsa ta mau a wannan a daidai wannan lokacin kuma an zo ya kasance ya samu matsala musamman a kwana biyu na farko ba a so ya kasance an daure kafarsa ta mau ko idan ka je asibiti abinda ake shi ne za a hana dai kafar motsi za a saka mutum POP ya kasance an saka shi sako-sako ta yadda kafar mutum dai ba za ta yi motsi ba don kada wurin ya ƙara lalacewa amma kuma ta tsaye ta kafar amma kuma ba ta ɗaure kafar an tsame ta tamo yadda jini ba zai iya gudana ba a cikin kafar wannan shine babban matsalar da ya kamata a ce ko da su masu maganin gargajiyan a wayan masa da kai akan cewa a ranar kun farko da na biyu ya kamata a ce suna ɗaure kafar tamo a lokacin da ya sami karaya ba.
Likita kamar mu ci gaba bari mu ansa wayar daga Niger kada mutum ya mishi kati ya dade yana jira. Salamu alaikum wake magana daga Niger.
Amma wala alaiya daga dogon ta ce jin hoton Niger.
To barka da shigowa.
Ina so tambaya. Ina so kamar bisa ga wajen targadi da yake. To ni na targadi to ina yaro karami amma in lokacin da muna tafiya shi mun sha nan gara-gara. To kamar wani matakin ne kamar ta doka da sukan shi likita. Shi ne da kusa shi kada na haske gare shi.
To likita gare ka
to wannan matakin da za ka dauka shi ne dai wurin Nijar ka ji asibiti a duba a yi maka misali ko da a duba a gani a ga ko kashin ya goce ne ko akwai gyaran da ya kamata a yi wata kila kashin yana nan a goce ko kuma wata kila akwai wani inflammation da yake saboda akwai kananan ciwuka raunuka da muke ji wanda yake idan muka ji sau mu sha magani a daidai wannan lokacin ba za su ci gaba da haɓaka ne tun da ba a sha magani a nan su ba so watakila za ta iya yiwa ko ana buƙatar a gyara masa wurin ko kuma magani za a dora ka akai kawai wata kila kashin yana nan kawai da yi wurin ne ya samu abin da muke kira inflammation ban san yadda zan fassara shi da hausa ba akwai area din wurin a wurin da take da wannan ciwon yana gudu yana nan a wurin saboda haka idan mutum ya sha magani ya iya yiwa ya tafi
to haka ne to likita Amina kina
ina so in san wato likita ka san a cikin mutanen da suka manyanta akan in suka fadi sai kaga kugu yakan dan kauce
kwarai
wanda ke haifar da
babu da dan daga taka dan bar mu an saki ran Bauchi muna zuwa wa gare ki ga kira nan daga Bauchi likita wa ke magana assalamu alaikum
wa alaikum assalam ni ne Haruna Umar daga dan Bauchi har Bauchi
to barka mallam Haruna Umar ga likita ne yana sauraron ka
yawa idan na fadi ko da ban ji komai a jikina ba a lokacin akwai bukatar na je gurin likita dan bincikawa kana iya yiwuwa ya zama na yi rauni kuma amma ban wani abu ba
akwai dalilin da zai sa a ce wata ida za ta iya wa ka ji rauni a bangaren da yake saboda misali akwai za ka ga wani zubin an yi ko da hatsari ne misali akai watakila bangare na kayan ciki ya tabu shi wanda abin ya samu shi bai san yana ya wani abu ya same shi ba watakila sai daga baya za ma ka ga cewa watakila abin ya faru jini watakila yana can yana ta gudana a cikin jikinsa kawai mutum ya yanke jiki ya fadi ya ka gan shi lafiya lau amma kuma saboda haka yana daidai da kyau gaskiya din idan mutum ya fadin ya je asibiti dan a kara duba ko da baka ji ciwo a daidai wannan lokacin ba ya kamata a ce ka dai je asibiti an bincika ka an gani cewa lafiya lau babu matsala mafiya yawanci watakila za ka samu ta babu matsala amma zuwa asibitin ba zai maka illa ba sun zo da haka yana da kyau a je asibiti.
To ga wani kiran nan. To ga wani kiran nan daga Mubi jihar Adamawa. Wa muka samu daga Mubi?
Kuna magana da Alhaji daga Mubi jihar Adamawa.
To barka ga likita da yana sauraron ka.
To wata lani tambaya na anan shine ya in mutum yana buga gol in ya fadi kaman irin ko so biyu to uku ya ci gaba da buga gol. Ya ya kamata ya je ga likita ko zai iya bari haka kawai ya zauna haka.
To faduwa gaskiya irin na ball ai wannan kaga faduwa ne wanda yake ana yawan samun amma dai duk inda dai ya kamata kai ne zaka auna a jikinka ka gani a cikin wannan kalar faduwar da ne faduwa ce ta regular faduwa ma'ana faduwa ce ta yau da gobe da kuma ya saba yi kuma faduwa ce wacce take ya kamata a ce likita ya duba ta to kaga idan kaga faduwar ta kai ka kawo ya kamata ka je asibitin ya gan likitan ya gan kai ya ga kana buƙatar wani taimako.
To wa sha Allah na gode sosai daga ni ne Alhaji daga Mubi jihar Adamawa.
Okay to mun gode.
To Amina tambaye ki ta ƙarshe da lokaci ya kusa halin shi.
Dama ina so in san ka san daktar wannan irin a samu kugu ya dan kauce din nan ana yawan samun shi ta wurin wanka.
Na'am.
To akwai wani dabara da ko wani shawara da zaka iya ba ma mutanen da shekaru ya dan yi nisa da za su iya yi in za su yi wanka yanda ba za su fadi ba saboda tsantsi
to gaskiya abin da yake faruwa shine kamar a irin kasashen waje suna da kaman kujeru musamman wanda aka yi su saboda irin wannan wanka din ga musamman wadanda suka tsufa amma mu ba mu da irin wannan saboda haka zai kasance lalle shi abin da za a ba da shawara shine a kula sosai idan za a shiga toilet ya kasance babu ba a bar shi da sulbi ba din da yake da akwai ruwa misali a wanke ya kasance babu wani abin da yake zai sulbi ya mutum ya zane da shi sannan kuma idan mutum yana cikin wankan yana da kyau misali a ce idan a zauna mutum yake kinga faduwa za ta zama ba za ta yi za ta zai yi
to likita lokaci ya yi halin shi mun gode kwarai Allah ya saka da alheri
yawa to na gode mu assalamu alaikum
to wa alaikum assalam to godiya ta musamman ga Dr. Abdulaziz Bako kana mace sauko to a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni wajen hada wannan shirin Daniel Brown da abokiyar aiki na
Amina Buhari Auna
ni Daula Salim daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nake cewa mu huta lafiya sai kuma gobe idan Allah ya sake dawo da mu I'm not sure if I'm going to be able to do that.